fraternité.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Far'a FM Nomad, Dalol FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi, sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu ji yadda duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Watakila akai wani hari kan tashar jirgin saman Kabul a cikin awanni 24 zuwa 36 masu zuwa, inji shugaba Joe Biden a cikin wata sanarwa jiya Asabar, yayin da Amurka da kawayenta suka kaurace wa kwashi 'yan kasashen su da 'yan Afghanistan da ke son tserewa daga Taliban. Biden ya ce ya umarci kwamandojin Amurka da su kare sojojin Amurka da ke filin jirgin saman Hamid Karzai, yayin da aka dakatar da zirga-zirgar kwashe mutane tare da janyi wa sojojin Amurka. Dangane da bayanin Biden, kusan mutane 6,800 aka kwashe ranar Juma'a gami da ɗaruruwan Amurkawa. Kuma a yau mun tattauna shirye-shiryen da ake yi don taimaka mutane da su ci gaba da barin Afghanistan bayan sojojin mu sun fice. A gefe guda, harin da Amurka ta kai a daren Juma'a kan wata kungiyar da ke alaka da kungiyar ISIS mai da'awar kafa daular Islama ta yi sanadiyar mutuwar wasu muhimman mambobi na kungiyar biyu, inji ma'aikatar tsaron Amurka a jiya Asabar. Ma'aikatar lafiya ta Japan ta faɗi jiya Asabar cewa mutane biyu da ke cikin shekaru 30 sun mutu kwanaki bayan samun allurar rigakafin coronavirus ta Moderna ta biyu. Jami'ai sun ce an yi musu allurar ne a wata cibiya da aka dakatar da aikinta bayan gano gurɓatattun rigakafin. Ma'aikatar ta ce ana ci gaba da bincike kan musabbabin mutuwar wanda ya faru a farkon watan nan. Gwamnatin Japan da Moderna sun faɗa a baya cewa babu wata matsala da aka gano game da dakatarwar da aka yi wa rigakafin, kuma dakatarwar ta kasance matakin kariya. A India, hukumomi sun ba da rahoton mutane sabbin kamuwa da cutar coronavirus sama da 46,700, adadi mafi yawa da aka gani cikin kusan watanni biyu. Hauhawa ta faru bayan wani biki a jihar Kerala ta kudu. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani babban jami'in tsaron Iran ya zargi shugaban Amurka Joe Biden jiya Asabar da yin barazana ga Iran ba bisa ka'ida ba, ta hanyar cewa yana iya duba wasu zaɓin idan diplomasiyyar nukiliya da Tehran ta gaza. Muhimmancin amfani da kalmar wasu zaɓi akan Iran ya kai ga yin barazana ga wata ƙasa ba bisa ka'ida ba, da kuma tabbatar da haƙƙin Iran na mai da martani akan zaɓin da take da su. Ali Shamkhani, sakataren kwamitin tsaro na Iran, ya faɗa a shafin Twitter. Biden ya faɗa Prime Minister Isra'ila Naftali Bennett a tattaunawar fadar White House ranar Juma'a cewa yana son yi diplomasiyya da farko don sake ƙoƙarin shiga cikin shirin nukiliya Iran, amma idan tattaunawar ta gaza zai shirya don juyawa zuwa wasu zaɓin da ba a bayyana ba.
Shirinmu na kasuwa a kai miki dole.
Shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai miki dole. Kasuwa
a kai miki dole.
Kasuwa a kasashen ya take. Kasuwa a kasar mu.
Kasuwa a kai miki dole.
Alhamdulillah, Ubangiji Allah yau ya kawo mu a kasuwan dabbobi da ke a tsakiyar Accra. wadda ake cewa Aveno. Za mu yi fira da shugabanni na wannan kasuwa yadda aka so mu wannan kasuwan, inda aka kai yau da inda ake shirin za a tafi nan gaba. Matsaloli da suke fuskanta da irin tanade-tanadin da suka yi. Da farko dai waɗanda za yi firar da su da su gabatar da kansu da kansu. Bismillah madam, me yi sunanka kuma me yi matsayinka a nan? Mahmud Kasim, kai mamba ne na executive kungiyar wannan kasuwan kudi. Kai kuma fa?
Sunana Alhaji Isaac Musa, ni ne secretary fellowship and good sellers cooperative society. Ni ne secretary.
Sunana Alhaji Isa, ni matsayi na ni finance ne kai.
Alhamdulillah, barkanku da zuwa shirinmu da ake cewa kasuwa a kai miki dole. Zan fara da kai. Yau za ka bani labarin tarihi asalin wannan kasuwa, daga ina ne aka somo shi da yanda aka yi har aka kafa kasuwan.
Ina ka fara kasuwa ne tun daga Albarka Freetown. Da Freetown ta fara tsara ragula. Hamuka zu sekre nanga
ya aka yi kuka bar Freetown har kuka zo nan?
Gwamnati ta tashi su daurin hayawa wurin nan. So mu ko kan lokacin da nan ga duka daji. Mu ga komo wurin sekre inda ke commercial bank to kuka bar wurin muka zo inda mata ke sai da kayan cotton. Muka bar wurin muka zo Latin Farmer. Daga Lasfam muka koma haka ƙungiyar nan a suna wuri. Distance. Lokacin ba wurin buka takardar da suna wurin.
Tanzania.
Tanzania. Lokacin ba wurin buka daji. To karan-karan da muna zuwa. Karan-karan da wuri. Ha muka zo muka wuri.
To menene dalilin da yasa kuke tashi daga wannan wuri ku koma nan, daga wannan wuri ku koma nan, daga wannan wuri ku koma nan har kuka kawo?
Eh, abin da ke yi haka da manyan da to aje haka kamar zan kama kasa nan ko a biya ma fili in ce mu zama payment.
Ba ku biya kuɗin ba ne, ba ku mesa ba ku biya ba, ba ku da kushi za ku da ku biya ne ko mesa ba ku biya ba?
Kan da har wani kowa na ta kanshi. Daga jima wani ungari kaza ungari kaza sai dai kawai shi zuwa zuwa sarka yi kusa shi ta ce shi da shi yanzu barin kama ko inda gwamnati ke masa a yi kaza kuma ta mutu kama yi ba ta guda haka da shi ne ɗan ma wani wanka kaza ne da kaza ko ba wani ba kuma ba.
To yanzu barin je wurin secretary, tunda an ce akwai secretary, to yanzu na san kun haɗa kanku kenan kuna tafiyar da lamarin ku bisa tsari. Secretary, naji abinda Hamudu ya faɗi. Shin yanzu kuna da kungiya da ya haɗa kanku wanda kuke tafiyar da kasuwar da shi?
Eh, muna da kungiya da ya haɗa kanmu da muka ce ne Fellowship and Good Sellers Cooperative Society. Wani ne secretary su. To abin da yasa muka kafa kungiyar ne da aka fit da mu inda Mahmud ya ce Las Palmas ne sai aka kai mu complex. To complex na a can fa yake duwin da yi stadium shi ya kawo mu Aveno hali yau muke nan. To muka zo nan nan ya muka ce to inda ake juye-juye da mun nan mu gama kai ai kungiya guda muka yi kungiya muka register muka yi komi muna tafiyar da lamarin mu cikin kasuwan.
Menene manufan kungiyar, me ake son achieve da kafa wannan
kungiya? Eh, muna son mu achieve kafa kungiyar ne kamar in wani abu ne muke so mu yi muka baki guda mu ga government mu ce ma government ga abin da muke so, ga abin da muka gani, ga abin da muke so ai muna kamar yadda ake tada muna a kai muna a kai muna muna za a samu na wuri guda ko inda muke ga a zo a register mu sani tunda mun kafa kungiya mun register an so a saka mu ma muna karkashin kungiya association cikin Ghana.
Eh, ta wannan kasuwa tun muna ɗan ƙanƙana na muka tashi muka ga wannan kasuwan tun inda kuka nuna ana yin sa. Yau gashi kasuwan mun ga kamar ɗan ba tashi tsaye kuka yi ba, yanda garin ke ƙara buɗewa haka za a rinka tayar da ku daga nan zuwa nan, daga can zuwa nan, daga wani tanadi kuka yi domin ya zamanto kun samu dawwamammen wuri yadda gobe wani ba zai zo ya dame ku ba, wani shiri kuke da shi akan haka?
shirya muke da shi yanzu nan. Mun gama kai kungiyar muna so mu je mu ga hukuma, karamin hukumar Guwanga Okankwe South Assembly. An so mu register, su register mu, su ba mu takarda komi da komi. Saka ma ga wurin zaman mu, kuma su ma sun alkawari da su zo su duba wurin zaman mu, su rajista kowa daya bayan daya. In wani taxi ne menene su sanda zo su karbi hannun mu.
A can gaba ka ce kun rajista a matsayin cooperative, kungiyar tsami da tanadi na 'yan kasuwan wato dabbobi. Tunda kun wato rajista, wato hukuma na sane da kuki ne. Na je ku da kanku ai za ku iya fita ku samu fili, ku sayi filin ya zamanto kuna da wurin ku dawwamamme. Kuna jin hukuma na da damar ta samu wuri ta ware muku ta ce za ta ba ku wuri dawwamamme wanda da ku zauna, gobe ba za a tada ku ba?
Wannan shi ya fito gare mu ne, amma muna da fili kuma mu ka sai hannu masu kasan sunan kungiyan For Your Sheep and Good Sellers Cooperative, mun sai hannu masu kasan, hannu da mance ya ba mu kasa muna kai. Kuma kowane shekara muna musu al'adansu, suna aikowa za ka rubuta abin al'ada. Kuma wai kai suna aikowa su zo mu ba su in ragura mu ba su akwai da mu ba su.
Alhamdulillah, ku za ku gaya muna dande nan birni ne tsakiyar birnin Accra kenan. Yanda kuke samu waɗannan dabbobin, ku ne ke kiwonsu ko kuma a'a akwai inda kuke zuwa ku sayo su ku kawo ko kuma ku sayar da wa mutane? Zan zo wurin ka.
Dabbobin ana fito da su Burkina na kawo nan.
Na'am.
Aka asar mu
daga Burkina kadai kuke su?
Aka so da Mali.
A cikin ayi kokarin ku na kawo dabbobin nan, wani matsaloli kuke fuskanta?
A suke alkaman lori ya lura haka, mota ya lura haka, ina ka tambi su takarun cin kaza ta yambe ya fi wani abu ta asfaf bisa lori shi ya kare da kafin kafin su tukuna a ba shi a yau a zai wata kira buta biyu ya mutu ciki a zai muna hashi.
Sakatire, akwai wani abin mamaki da da'ima na zo nan wurin ku. Dabbobin ku aka ji suna kuka, me yasa dabbobin ku? Ko yaushe na zo ina ce wurin dabbobin ki, ya kamata ana jin kukan dabbobin nan? Rago na kuka, akuya na kuka, shanu na kuka, me yasa nan sai ka ji dabbobi ga sun shuru suna kwankwance?
Abin da suka kwance nan, muna ba su abinci kai da kai ne. Muna ba su abinci ne koyaushe, da ruwa da komi da dusa da ciyawa duka muna ba su. Ba mu bari jin yunwa balle ya kuka.
Wato yunwa ke sa su kuka?
Haka ne, yunwa ke sa su kuka. Kaji dabba na kuka duka, ana kiwo shi gida ne, ana kiwo shi ina ne, inda ka ga yana kuka to yunwa yake dage shi ruwa.
Malam Isa, kamar dan madaidaicin sannan yayi kamar nawa nan kasuwa?
Malam Isa sai kaga da miji 20 to 25.
Na'am. 25 million, which is 2,500 cities. To one that they are one Shukuma
35 to 40 million.
Million. Zuwa ku sai dabbobin nan, ban san dalili da yasa in kun zo nan sai dabbobi na tsada a nan. Tunda can kuna da dabbobi, na san can dabbobi za su yi araha, za su yi sauki a can. Me yasa yanzu dabbobi ke da tsada a nan? Gabar zo wurin ka saka.
Abin da ke sa suke tsadan nan, nan ana canji sifa ne a sai a tere shi a yi su sifa har a ke bakin border. Aka bada aka shiga Ghana sha fara yusu cities ba wannan duka ina fet kudin lagu na zuwa sama da kuma boda ne ina fet kudin lagu, ga kudin lori, ga kudin hanya, ga kudin duty da komi duka ana biya bakin boda sannan shi ke sa kamiyar kai nan. Abin da yake sa duka da canjin nan ne, from CD to Siphon City Kashim changing in
to hakan ne din ya zama to babban matsala gare ku kai a tunaninka akwai hanyar da kake jin hukuma za ta iya taimaka muku ya zama to ku samu saukin zuwa ku sayo dabbobin nan ba tare da damuwa ba akwai wani hanya kake tunani
eh mu ne ka sai mu yan kasuwa ne ko yaushe muna tafi da abin mu ne mun ka sa hannu hukuma yanzu ka sa banki nan kamin ka je can ka cire banki kai kasuwancin ka komo kana komo wannan dare ya yi maka wuri ya ya kure maka
a ina nufin gwamnati takan iya taimakawa kamfanoni kungiyoyi ku kuma kungiya ce ta ɗan kasuwa kana jin a tunaninka akwai hanyar da gwamnati za ta iya fitowa ta ce a kungiyar 'yan dabbobi bari ga hanya kaza zan taimaka muku yanda cikin sauki za ku iya samun dabbobin ku kuma ku sayar cikin sauki kai akwai wani tunanin da ka taɓa yi gwamnati za ta iya taimaka muku ta wani hanya
mu gwamnati sun biyo mu nan za su taimake mu ba mu loan waje mu ta harkan sai bisa shi muna kawo wanta mu kuma muna tsoron harkan loan bank don muka sai dabba ne wani kasai guda 20 can kafin ka kenan biyu uku sun mutu banki kuwa shi ba ruwan shi da batun wai dabba ya mutu dabba bai da lafiya dabba ya bace abin da ke samu ma ba mu su harkan hukuma kan kai kawo mu da banki kenan
abin da yasa na yi muku wannan tambayan saboda Agriculture Development Bank wato banki ne wadda ke kula da masu harkar gona in aka ce masu harkar gona sun hada da masu kiwon dabbobi duka suna taimakawa ya yi zo su binciki su yi nazarin yadda aikin ka yake to da shine in ka bayar da hanya za su taimaka maka kuma cikin sauki ne kake biyan duk wani bashi da in ma dabbobin kake so za ku ko dabbobin su kawo maka shi yasa na kawo maka wannan shawaran me za ka ce akan haka
saboda mu tsoro muke yi don dabba mai rai ne ina ya mutu wannan kan zai sai ma 20 kamin ya kai inda zai so kullu su 5-6 sun mutu kaga so kuma kamin ka duba 2 sun bace to kaga kudin loan bank kuma bank shi ba su san wannan kadara ba saboda wannan kadara sai mu ma ba mu son harkan bank
okay bari in koma wurin Malam Isa treasure ku kenan yawa kungiyan ku kuna tanadi kuna tara kudi domin bukatu na gobe na nan gaba
batun kudi ne ba mutum ba tara ba saboda inda muka kafa wannan kwamitin jirage ba mun fara shi bai jirage ba ta sa batun tara kudi bai zuba su ba yanzu muke tanadi zai za mu tara kudi saboda gaba saboda bai abin da ya sa jama'a mu da muke nan tara daban-daban muke yanzu mai kan mu ya gamu
ne a gani na aikun daɗi kamar yadda na ce tun ni din nan mummuna ɗan ƙanƙana na wannan kasuwa yake irin haka ne muke yi sai ka gani aikin da aka san mu ɗan zango ɗan arewa ke yi saboda ba mu tanadi yadda ya kamata zuwa gaba sai ka gani ya zo ya fita hannunmu
gaskiya ne wato mu da kanmu juna ba mu sun ba gaskiya tsakaninmu ko ga gani ba in akwai gaskiya tsakaninmu ya kamata a ce yanzu muna da wannan kuɗi muna da wannan abin tare domin muna ganin in an tara kuɗin wa zai rika wa ko ga gani ba wulaya ce abin da za a yi domin tun farko abin da manyan mun da farko na gaba ba su hada kansu ba
to yanzu in zan tambaye ka menene abin da cikin zuciyarka kake fatan ku yi nan gaba yanda zai zama to wannan kasuwa na ku ya dawwama a hannu
wuri na ne mu haɗa kai shi da du maganganu kana da Hassan da Kiskanu duka mu duk da shi gefe mu haɗa kai sosai mu ajiye executive in muka gama waɗannan ba su ba mu kawo sababbi mu sa wanda za su tafi da lamarin daidai abin da zai fishe mu
da haka muka iso ƙarshen shirin na wannan makon Ridwanullah Muktar Abbas
sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Kasuwa akai miki dole, kasuwa
akai miki dole,
kasuwa a kasashen ya take, kasuwa a kasashen.
Jama'a kada a sha'afa, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga nasihar Lahadi.
Hallelujah. Sunana Archbishop John Praise Daniel, ni ne Presiding Archbishop na Dominion Chapel International Churches anan Abuja, ni ne kuma the National Deputy President na Pentecostal Fellowship of Nigeria. Sai dai in ce Ubangiji Allah Madaukakin Sarki shine mai jinkai, mai kamna, wanda ke kiyaye mu kuma yana bada mu a cikin dukkan ayyukan mu. A urmar zan bara a cikin wannan rana shine bari mu zama masu saran juna, bari mu zama masu kawo zaman lafiya a ko ina muke. Littafi ta nuna mana cewa Isa Almasihu shine sarkin salama. A cikin dukkan umurnin da ya bamu shine salama, that is peace. Ya zamanta kuma dukkan mu da muke kira mu Krista, ya kamata mu zama masu kawo salama a cikin gida, salama a cikin gari, salama kuma a cikin duniya duka. Idan mun zama haka, za mu zama masu lidimawa cikin duka abubuwan da muke yi. Allah kuma zai samu daukakawa. Kar mu zama masu kawo kyashi, masu kashe-kashe, da kuma muna sa mutane su kiyaye kansu. Ubangiji ya tambaye shi Kenu, Abila kenan, da shi yayansa Ken ya kashe shi. Sai Ubangiji ya tambaye shi, yace ina kaninka Abila? Sai ansa ya ce ma Ubangiji, ai ba ni ne matsoronsa ba. In ba kai ne mai matsoron dan uwanka ba, kana zama kai ne kana kisan sa. Domin ga wannan ya kisa dan uwan shi a cikin littafin Farawa sura 4. Kuma Ubangiji Allah baya so mu zama masu kisan kai, amma mu zama masu kiyaye juna. Muna adoyi a kanmu, muna so abubuwa masu kyau su faru da yanwa. A ba da gaskiya wannan rana Allah zai sa mu zama masu zama lafiya, muna neman zaman lafiya na kowa, muna so mu ga kowa ya kuma ya ci gaba. Kada mu zama masu kisa, kada mu zama masu kashe-kashe, bari mu zama masu mutane da muna da al'amura, muna son juna, muna kuma kamnan juna. Allah kuma ya albarkaci kasar mu Najeriya, ya albarkaci kuma dukkan duniya duka. God bless.
Madalla, masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar glaucoma, wato hauhawar jini a ido a Hausance. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan ido Dr. Zailani Abubakar Isa da ke aiki a asibitin tarayya na Abuja, wato National Hospital. To likita, barka da warhaka.
Jama'a barkanku dai.
To likita, ko zaka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan hauhawar jini a ido, wato glaucoma a turanci?
Glaucoma wani ciwo ne da ke sa makanta, ɗaya daga cikin cututtukan da a duniya aka sani yana ɗaya daga cikin batu na biyu bayan yanar ido wajen haddasa ciwon makanta ga bayan Allah. Shi wannan ciwo glaucoma takan faru ga yara da aka haife su, takan faru a ƙananan yara da suke shekara daga zuwa 10, takan kuma faru ga manya wanda suka kai shekara 40 daga 5 zuwa sama. Amma wanda aka fi magana a ciki ba na yaran bane, yawanci an fi magana akan glaucoma da take shafar manya, don ita tafi yawa a cikin al'umma fiye da wanda ake samu a cikin ƙananan yara. Wannan ciwo a dai zuwa yanzu ba wanda zai ce ga dalilin da yasa mutum yake samun wannan ciwo na glaucoma. Ba a san menene yake haddasa ciwon glaucoma ba, sai dai akwai wasu abubuwa da in mutum yana tattare da su, akwai damar da cewa wannan ciwo zai iya afkuwa gare shi. Kamar waɗanda ke da shekaru a duniya suna ɗaya daga cikin abubuwan da ake kira risk factors na glaucoma. Abu na biyu bayan shekaru shine jinsi. An gano cewa jinsin mu baƙaƙe na Afirka muna da yanayin da mun fi kamuwa da ciwon glaucoma fiye da sauran jinsuna na al'umma. Bayan nan idan aka gwada shi hawan pressure kenan na ido, akan gano cewa waɗanda ke da pressure da take da yawa sun fi damar su kamu da glaucoma akan waɗanda pressure din idan su kimanin daidai yake bayan an auna kenan. Sa'annan akwai kuma batu na waɗanda ke amfani da madubi wanda ake kira myopia ko short sightedness wanda abu nesa ba sa iya gani sai abu ya zo kusa, su ma suna da ana kiran su risk factors din kamuwa da glaucoma. Waɗannan dai su ne abubuwan da takaice za a iya cewa in mutum yana da waɗannan da kuma wanda iyayensa ko cikin dangi suke da ciwon glaucoma su ma suna nan a gaba-gaba wajen su kamu da wannan ciwo. Saboda haka shi yasa ake cewa idan iyayen mutum suna da glaucoma ko ne dan uwan shi ko yaya ko kani yana da kyau a je a duba ido.
To likita, menene alamun cutar glaucoma?
Glaucoma dai kamar yadda nace abu ne da ke sa makanta. So abu na farko da mara lafiya zai fara lura da shi shine idan ya rufe ido daya ko ya duba ya canza ya bar ɗaya buɗe sai ya ga ganin shi yana raguwa ko kuma ko kallo na gaba ko kuma daga gefe-gefe. Sa'annan akwai waɗanda ke samun ɗan ciwon kai ko ciwon kan nan ba mai tsanani can-can ba, wasu kuma daidan kan saman idon wajen gida mutum zai fara jin yana ɗan samun raɗaɗi ko ciwo. Amma dai mafi yawan mutane ba ko ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ba su da shi, sai dai kawai mutum ya waye gari ya ga cewa ganin shi ya riga ya tafi ko ganin shi ya ragu.
To musamman ma idan mutum ya ga haka ya kuma zo asibiti ko kuma yana zuwa asibiti akai-akai ko kuma irin cutar ta fara amma baka ta kai ga makanta ba, shin idan an ɗauki mataki yana warkewa?
Ba za a yi amfani da wannan kalma warkewa ba, sai dai a hana ci gaban ciwo. Duk abin da za a yi a asibiti in dai mutum ya an gano cewa yana da glaucoma, maganin da za a bashi imma tiyata imma abin da ake kira laser ko kuma magungunan da za a ci gaba da digawa ko na sha ko ma drip da za a sanya wa mutum, shi waɗannan duka ana hana ci gaban ciwo ne, ba a maidawa mutum ganin da ya riga da ya rasa ba saboda ciwon glaucoma. Shi ne dalilin da yasa muke kokarin wayar da kan al'umma su sani cewa yanda za a yi a hana makanta saboda glaucoma shine zuwa asibiti, a gano mutum da wuri a kuma bashi magungunan da suka dace da wuri tun kafin idon yazo ya daina gani.
Ka faɗa cewa cuta ce da ake iya gado, misali idan mutum yana fama da cutar zai iya ma yada ta ga sauran jama'a?
A'a, babu maganan ba, irin ciwo ne da ake yadawa ba, ciwo ne da ake samu saboda ƙwayoyin halittar mutum zai iya bama nashi wanda ya haifa ko wanda ke suke zuriyar shi, amma ba ciwo ne da zaka yada dan kaman tarin fuka ko kuma apollo, misali ciwon ido na apollo ko kuma cututtuka irin waɗannan makamantan su ba. Shi ita glaucoma ba haka take ba, ba a yada ta ga al'umma.
To misali mutum a gida idan ya ji idan shi, misali kamar yadda kai magana saman gira ko wani idan shi ya fara kaikayi da radadi ko zafi makamancin haka, misali kafin ya zo asibiti a wannan lokacin wani mataki ya kamata ya dauka a gida?
Abu na farko kullum idan mutum ya ji ba daidai ga idan shi ba yana da kyau ya je asibiti. In bai iya zuwa asibiti ba, abinda matakin da zai fara yi shine ya dauki ruwa mai tsafta ya wanke hannun shi ya kuma wanke fuskar shi, ya yi ta yin wannan da ruwan tsaftataccen ruwa kafin ya samu damar da zai je asibiti. Shine kawai shawara, ba mutum ya je chemist ko ya je amfani da maganin gargajiya haka kawai a je a bashi wani maganin da ba shine zai yake bukata ba, ya je ya jawo matsala wanda lokacin da ka je asibiti ka ga wanda suka dace kuma ciwo ya riga da ya ci gaba ko abin nan ido ya riga da ya samu matsala, gara dai mutum ya guji wannan.
To likita, wasu sukan ce wai albasa yana maganin ciwon ido musamman ma idan ana yanka ta tana wannan dan zafi-zafin, shin da gaske haka ne?
Albasa tana lalata ido ne, ba warkar da ido ba, tana lalata ido, tana kona wannan yana ko amin tantanin da ke gaban ido na farko wanda ake kira cornea. Albasa saboda zafinta za ta iya narkar da wannan cornea ta jawo makanta, saboda haka mutane su guji sa albasa a ido asibitoci.
To masu sauraron mu, kada dai ku shafa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Amma duka abin da za mu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, kuma da fatan an ji shawarwarin da likita ya bamu, domin masu iya magana suka ce wai rashin ido mutuwar tsaye. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Zailani Abubakar Isa, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya.
Masu sauraro baki daya, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi, za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.